Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Babban controller na hukumar hana fasakori ta Najeriya Kanal Hamid Alimai Ritaya ya ce matakin gargame kan iyakokin kasar nan da gwamnati ta dauka ya taimaka gaya wajen tara kudaden haraji inda ake tara akalla naira miliyan 2500 zuwa sama a kowace rana. Kungiyar alarmomin Najeriya ta yi kira ga shugabanni da ke mulkin siyasa su saka tsoron Allah a zuci su dubi halin da talakan kasar nan ke ciki domin gudun kada su hadu da sasarin da zai musu wahalar kwancewa a ranar gobe kiyama. Yaro bara murna wai karanka ya kama zaki shine lissafin salon maganar dan Hausa dake yawo akan harsunan mabiya konkusiya cike da muradin kudirin daukaka kara tun bayan korar kararsa da aka yi a gaban kotun sauraron kararrakin zaben kujerar gwamnatin Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan Uwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiya. Kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban hukumar custom da ke yaki da fasakori a Najeriya Kanal Hamid Alimai Ritaya ya bayyana cewa kusan kowace rana hukumar su na tara kudaden shiga fiye da naira miliyan 2500 sakamakon matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na rufe kan iyakokinta na tsandauri wanda rana guda kacalma sun tara fiye da naira miliyan 9000. Hamid Ali wanda ke amsa tambayoyin kwamitin hadaka na wakilan majalisar dokokin kasar nan kan harkokin kuɗi ya ce hukumar su ta ci nasarar samar da akalla naira miliyan 2500 zuwa miliyan 6000 a kowace rana. Shugaban hukumar ta hana fasakori ya halarci majalisar ne karkashin ansa gayyatar da suka yi masa domin yin wasu tambayoyi kan batun da ya shafi harkar kuɗi mai alaka da kwarye-kwaryen matsakaicin kasafin shekarar 2020 zuwa 2022 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aikewa majalisar a makon jiya. Hamid Ali ya tabbatar da cewa lokacin da aka rufe kan iyakokin kasar nan ya gamu da fargaba ko za su samu tsaiko a batun tara kudaden shiga, to amma abu mamaki a cewarsa sai suka ga kullum harajin su karuwa yake yi maimakon raguwa, kuma a cewarsa duk hakan ta faru ne dalilin rufe boda tunda a cewarsa a baya ba a taba ganin hakan ba musamman tara wancan kuɗi kimanin naira miliyan 9000 a rana guda cikin watan Satumban da ya gabata. A wannan gaba dai shi kansa shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan ya bayyana cewa a ranar Talata mai zuwa ne za su karbi bakuncin shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaman hadaka na majalisin wanda zai gabatar da kunshin kasafin kuɗi na shekarar 2020. Ahmed Lawan ya karanta takarda gaban zaman majalisar cewa shugaban kasa ya rubuta musu wasiƙa dangane da kudirin nasa na gabatar da kasafin kuɗin a wannan Talata ta 8 ga watan Oktoba da muke ciki. Hakan dai na zuwa ne a gabar da kungiyar alarmomi ta Najeriya ta fara gajiya da halin da talakan kasar nan ke ciki inda ta yi kira ga shugaban kasa da dukkanin masu mulkin siyasa su tuna alƙawuran da suka dauka sa'annan kuma su fahimci radadin da talakawa ke ciki duk ta dalilin mulkin da suke yi. Shugaban kungiyar ta alarmomi Malam Tukur Ladan shine yayi wannan koki yana mai cewa babban abin da yafi jiwa shugabanni tsoro shine haduwar sa da mai duka a ranar hisabi.
Yawanci gaskiya talakawa na jiya mun shiga wani hali gaskiya saboda duk in kaga talakan Najeriya muna yan siyasa mun zabe APC mun zabe ta muna zaton alkhairi a gare ta yau kuma gashi kusa yana neman zaman alkakai.
To amma ba za ku kalle shi a matsayin jarrabawa ba musamman ganin cewa kuna dangin ulama umaga da annaba.
Mun san Allah ya jarrabe mu da APC kuma gaskiya Malam Buhari shi ya tusa mana wannan abu ba mafita ma ba Allah ta gani in ba dai wani iko Allah ba.
Tunda wasu daga cikin yan siyasar na bada fasara irin kalaman ku a matsayin kuna shiga hurumin da ba naku ba, baka jin yanzu bai kamata wata kilka shigo rediyo da wannan labari ba.
Duk inda kaga dan Najeriya yanzu kusan ma in ba kai bis ta hanyar siyasa ba baka samun komai. Duk malaman da kake so ya tsoya su gaskiya bismillah sun so goma yan siyasa tunda ba su wani abu na dan Allah sai dan yan siyasa suke guwa baya. Mu ko muna yin abu ne dan Allah dan Annabi maimakon a ce yau mun zabe APC tun shekara kusan huduga ta wuce ga wani musulmi ya shigo wanda ba a san ma iyakar wannan wahalar ba da zamu shiga. Ga kamata mai girma General Buhari muna so kai tsoron Allah ka dubi irin da talaka muka yi maka ƙura ka ce za ka dauke alƙawari ga hasba abin da mu gani.
Amma kuma ana yin abu abubuwa a gwamnatanci wanda ya kamata wata kilku a ce kun yi wa gwamnatin uzuri duba da halin da ake ciki ko
ita wannan gwamnati gaskiya wallahi ba wani uzuri zamu kare mata uzuri mun gama mun yi addu'o'i ba mu san iyaka ba mun bada da kudi da cinin mu wallahi lokacin da Buhari yake bai da kudi a taimake shi mun tutura masa kudi amma dan saboda zamu ko Allah zai sa zamu fice daga wannan kangi na shugaban Najeriya Nelson Adalci to gashi kuma Allah zai sa mun karama lumu a ciki
ku gamsu da matakan da ake dauka ba kenan domin fitar da talakawa daga shi wannan hali
wallahi ba mu gamsu ba ko kadan APC bai zuba ta dauki hanya ba duka abarka sama sana'o'in mu sun dalace ba agaji kwana muke yin shi ma mai girma shugaban kasa wai ya ce wai ya ba da agaji a taimaki talakawa Najeriya rabin trailer ba wanda amfani ko kwandala
yanzu me kuke so ai
mu kira muke dan Allah na mai girma jan har gasu jahohin yanzu kowa ya zo yanzu nan musamman na jihar Kano an ce ilimi dole to yanzu har yanzu mu dai ba mu ga inda aka zo aka samu wannan alarmi ba aka taimake mu amma kullun shi ake wai an dauko hanya amma kusa gamawa to mi aka yanzu adibo alarmi ba ka koma irin gidan jiya alawuran na kasa
alarmomi da mun kawai kake so a duba ko a talakawa Najeriya
ba ni talakawa Najeriya kure muke so muna cikin wahala ba ba tsaro ba duk abin ba ba din taiwa gaskiya fi sallah yan siyasa ku tsoran Allah saboda ka san shi akwai ranar gamo
alarin ma tukur ladan kenan shugaban kungiyar alarmomi ta Najeriya kalaman nasa na zuwa ne a gabar da muka ji cewa kungiyar kwadago ta Najeriya ta fitar da ranar da za ta tsinduma yajin aikin gama gari daga ranar 16 ga watan October da muke ciki idan har gwamnatin tarayya ta gaza kenan wajen cika alƙawarin sabunta tattaunawar kwamitin nan dake aiki domin daidaita tsarin mafi karancin albashi gamayyar kungiyoyin kwadagon NLC da TUC bayan kammala wani zaman hadin gwiwa sun fitar da matsaya tare da kashedin cewa muddin gwamnati bata dawo kan hanyar cika alƙawarin da ta dauka wajen cika musu bukatun su ba to ba za su iya bada tabbacin samun zaman lafiya ga fannin masana'antun kasar nan ba bayanai dai sun nuna cewa tun bayan watanni 6 da amincewa da mafi karancin albashin ma'aikata ke ci gaba da rayuwa cikin wani mummunan yanayi da rashin tabbas sakamakon rashin tsayar da magana guda daga gwamnati kan inganta albashin su bayan kuma a kwanakin nan aka kara farashin harajin kayayyaki wato VAT ga kuma karin farashin hasken lantarki da aka yi baya ga karin farashin man fetur da kaso mai yawa tun a shekarun baya duk waɗannan matakai da gwamnatin ke dauka a cewar kungiyoyin kwadagon sanin kowa ne karin wahalhalu ne ake karawa talakan kasa a kullum wanda kuma har yanzu babu wani mataki a kasa da aka dauka wanda zai sauƙaƙa masa shiga wannan ukuba dan haka gamayyar kungiyoyin kwadagon ke cewa babu makawa muddin ba a jibanci lamarin su ba za su tsinduma yajin aikin sai ba ta gani nan da kwanan watan 16 ga October da muke ciki ko da yake dai yanayin da ake ciki hasashen wasu daga cikin matasa yana da alaka da kautar da hankalin jama'ar kasa da mahukuntan ke yi daga zahirin abin da ya kamata a ce an mayar da hankali game da sha'anin mulki wanda kamar Ahmad Dauda Lawan ke mai ra'ayin cewa akwai bukatar a ci gaba da jan hankalin masu mulkin domin su daina barin jaki suna dukan taiki
musamman bangaren majalisa da bangaren zartarwa da bangaren shari'a domin a maida hankali gurin abubuwan da aka alƙawarta wa mutane daga harkar minimum wage na albashi ya zama wajibi a ce a gwamnatin tarayya ta maida hankali gurin aiwatar da wannan domin a wuce wannan gurin ba don komai ba saboda yanayi na halin da ma'aikata suke ciki kuma duba da yanayi na tattalin arziki yanzu da yake dan ƙara haɓaka domin wani masanin tattalin arziki ya san cewa yanzu a ƙasar nan ana yin kokari gurin haɓaka shi tattalin arziki da haka muke ƙara jan hankalin ƙasa a tabbatar cewa al'umma sun dage dantse gurin bawa wakilan su shawarwari da su aiwatar a bangaren majalisa an yi wa al'umma ƙasa aiki domin yanzu babu abin da al'umma ƙasa suke bukata illa kuma yanzu a waiwaye su tunda an gama magana siyasa a waiwaye su domin ai abin da zai taba al'umma kai tsaye
ita kokarin da gwamnati take yi na aikace-aikacen da zai taba al'umma su ba abu bane ba da zawo gani ku ce madalla
mun ce madalla domin a cikin gwamnati muke mu yan cikin gwamnati ne da haka abin da muke so ƙari ne domin akwai alƙawurkan da aka auranta wa mutane musamman shi ta bangaren shugaban ƙasa san samu a ce an bunƙasa tattalin arzikin Najeriya an sako da shi ƙasa musamman harkar noma a ce an bata dama domin a zo a samu damar da za a ɗebi matasa aiki ka raba matasa da aiki da fatara sannan zaka iya maganin komai
ta bangaren noma da kake magana da bangaren tattalin arziki baka gani a gwamnatin nan tafi ma mai da akalarta
a kowace irin ƙasa bayan an rufe bodoji akwai abubuwan da ake shigowa ƙasar ayi shi ne muke bada shawara ai ba bangaren noma ne kadai ba akwai bangaren ilimi ya kamata gwamnatin tarayya ta maida hankali gurin bangaren ilimi ma shi kansa ministan ilimin nan Adamu a bashi dama domin shi ma bangaren ilimi a dauko tun daga mataki na primary secondary da jami'o'in ƙasar nan domin ana samun koma baya a nan gurin domin akwai mutanen da ba noma ne abin da ya kamata a ce suna yi ba a bangaren sun riga sun zama graduate sun gama makaranta aiki suke so a dauke su ya zama wajibi a ce an duba waɗannan ministoci da aka yi a ce an bada dama kowace ministry an bata damar da ta ɗebi sabbin ma'aikata matasa domin a ga an magance rashin aikin yi a ƙasar nan domin shi ne ke adaba ake samun damar da ake yin abubuwa marasa daɗi ya zama wajibi kowa ya koma ya dogara da kansa domin a samu entrepreneurship domin a dinga koyawa matasa ayyuka a duk inda suka fito domin su dogara da kansu
kamar da Ahmad Dauda Lawan kenan guda cikin matasan jihar Kano a jam'iyyar APC Najeriya Yanzu za mu dawo nan kanan wanda gabanin jin ci gaban kurar da ke turnikewa bayan sakamakon shari'ar da aka yi a kotun sauraron kararrakin zaben gwamna. Za mu sake lekawa kasuwar kantin kwari domin daukar kalaman Bilal Musa Bakiruwa da ya sake lekowa yana kokarin nusar da mahukunta dangane da shiga hurumin da ba nasa ba da yace MD na kasuwar na yi.
Al'ummar da kasuwantin kwari mutane ne wanda suke son zaman lafiya, amma wannan MD zuwan sa ya zo da motoci ofis din al'umma kasuwantin kwari ma'ana ofis din kungiya duk wani abu wanda ka sani wanda da kudin al'umma kasuwantin kwari aka yi shi ya tattare ya fita da shi tun daga kan hatta da biro bai bari ba.
Wai ina fahimta jan hankalin da kai ya tsaya watakil iya matsayin nasan bai tsaya ba kenan kake nufi komai?
Eh kwarai da gaske bai tsaya ba sakamakon abubuwa wanda yake ba za mu so mu ci gaba da fadar abubuwa wanda yake sakamakon cewar mu muka riga muka san abubuwan da suke faruwa, amma dai tabbas zuwan wannan MD mu mun fahimci cewa kamar ba zaman lafiya ne ka shi kasuwar kantin kwari ba.
Kun yi wani kokari na tuntubar sauran mahukunta wata ilko daga sama don ku tabbatar da cewa yana aiki ne akan matsayin sa ba wai ya shiga hurumin da ba nasa bane.
Ai duk wanda yaji abubuwan da suke faruwa a kasuwar kantin kwari ba yayi tsaya ba a hurumin sa ya tsaya ba.
Ba lalle wata ilkun sani ba da kun tuntubo da sauran masana ko?
Ofis na al'umma kasuwar kantin kwari ne na kungiyar kasuwar kantin kwari, saboda haka akwai dattije na kungiya akwai members suna nan suna ta kokari yadda za a yi kasance an tabbatar da shugaban da zai zo ya ci gaba da karbar korafa rufan al'umma kasuwan tunkwari.
To amma da a ce wata kilkun ƙara bincikawa wata kilku samu bayanin da ya saba da yadda kuke fahimtar abubuwan ku.
Ba wani bayani da zai saba da fahimtar abin da yake faruwa a kasuwan tunkwari sakamakon cewar so wannan kungiya da ta al'umma kasuwan tunkwari ce kungiya ce wadda take bata da hurumi da abin da ya shafi zuwan MD, saboda haka MD zuwan sa daban abin da zai daban kuma sannan abin da ke aiwatarwa yanzu daban.
Amma shi zuwan MD kuma yau takalle yana da hurumi da kungiya, in kungiya ma bata da hurumi da shi.
Ai zuwan sa shine wanda yake ya kamata ya nemi kungiya ko ma dai menene, yana neman hadin kan kungiya ne kuma yana neman hadin kala al'ummar kasuwar kantin kwari, saboda haka wannan yana nuna cewa baya neman hadin kan al'ummar kasuwar kantin kwari, kuma hakan zai iya kawo abubuwa wanda suke marasa kyau. Ba ka muke fata ba, muna fata dai mu al'ummar kasuwar kantin kwari za su ci gaba da kwantar da hankula da kuma dukkan daukan matakin da ya kamata su dauka don bin kadin abubuwan da suke faruwa a yanzu haka a kasuwar kantin kwari.
Madashi Bilal Musa Bakiruwa PRO na kungiyar kima a kasuwar kantin kwari. Su kuwa masu koke dangane da sakamakon hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben kujerar gwamna a Kano ci gaba suke yi da gayawa duniya damuwar su, ko da dai a cewar matashin Kwankwasiya Bashir Sanata, jajan da zai yi wa Kanawa musamman kananan hukumomin wajen birni shine yadda za su ci gaba da fuskantar gashin kuma da halin ko'in kula kafin samun nasarar su a kotu ta gaba.
Wanda wannan abin ba komai yake nuna ba illa yana nuna cewar demokradiyyar mu har yau jaririya ce ta gaza girma, saboda ba daidai bane al'umma su zo su hadu su zaba abin da suka gazgata suke kauna, amma waɗansu mutane su zo ta karfin tuwo sai sun raba wannan abin da al'umma suke so sun ga bai tabbata ba.
Mutane ne
su sun san kansu, da haka riga ce ba wuya duk wanda ya saka tai mai daidai falin lahi alhamdu al'umma Kano sun san su, kuma ba za mu mance da waɗannan mutanen ba da irin abin da suka yi.
Doka ce ta kafa su fa, kuma suka zo aka aiwatar da abin da doka ta ce a sanar da wanda ya samu nasara aka bayyana.
Doka kuwa dokar ita ce tafi kowa yin laifi, saboda wanda ya san doka ya karya doka da gangan saboda son zu da wani abu da za a bayar wala Allah, wanda bai ta kara ya karya ba kaga wannan shi yafi komai illa, saboda yana da kyau mutane su rinka tuna cewa bayan mutuwa akwai hisabi, kuma kai abinda al'umma za su ce san barka, da ka mu din nan kullum muna jin haushi da takaici wanda ba komai ne yafi kona mana rai ba shine illa iyaka halin da al'umma Kano za su ci gaba da zama a ciki na yan watanni kafin a yanke hukuncin nan a dawo mana da haƙƙin mu. Halin da za a ci gaba da shi shine mutanen Kano suna dandana kudar su a yanzu,
ba haki za a dawo muku da shi ba can gashi nan an riga an yi hukunci.
Ai wannan kotun farko ce, da haka za mu tafi kotu ta biyu, za mu je kotu ta uku sai mun ga abin da ya
ci kaddara
wani. Ba magana kaddara bace ba, ai ba zai yi mutun ya sace ma kaya kana kallon sa kuma ka zira ido ki kai shi inda za a karban ma hakkin ka ba, wannan sakaci ne, da haka mu yan Kwankwasiya ba malalata bane ba ragwaye bane ba, ka zamu bi abin ta maslaha dukkanin inda kofar yanci take zamu bi domin mu tabbatar an dawo da al'umma farin cikin su da jin dadin su, an tabbatar musu da abin da suka zaba.
Dan ma kuma aka je can guraren da kuke cewa za ku je kuma aka sake tabbatar da nasarar shi gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje,
saboda mu muna tunanin cewar ba du aka tare aka zama ɗaya ba, dan haka idan wani gurin ba ai ma abin da kake so ba in ka je gaba watakila sai ka samu adalcin da ka gaza samu a baya, da haka za mu yi dukkanin mai yiwuwa don mu ga cewar an tabbatar da yancin demokradiya da kuma zabin Kanawa, ba wai mu yan siyasa aka yi ba, a talakawan jihar Kano da ake da burin a ci gaba da kai su waje suna yin karatu, ake da burin a yafe musu kuɗin makaranta su yi karatu kyauta.
Bar Kano da gwamnati ne yana aiwatar da duk wannan aikace
agogo baya a jihar Kano, da haka burin mu shine mu zo mu saita Kano kamar yadda jagora Imamu Kwankwaso ya daura Kano akan turbar gaskiya.
Matashi Bashir Sanata na kungiyar Kwankwaso kawai
sai dai a yayin da yake wannan batu masu murna da wannan hukunci da aka yi irin su dan takarar majalisar dokokin Kano Pharmacies Magaji Dahiru Zarewa murna suke taya juna da kuma fatan layar za ta yi kin rufi
a madadin mutanen garin Umaru ga baki da muna taya mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da mataimakin sa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da shugaban jami'ar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas murna bisa nasarar da aka samu a wannan kotu da ta tabbatar da cewa mai girma gwamnati shine cikakken zababban gwamnatin jihar Kano muna kuma kira ga jama'a da a ci gaba da wannan gwamnati addu'a dan ta ci gaba da bujiro da ayyukan raya kasa musamman a bangaren ilimi da lafiya
Alhaji Magaji Dahiru Zarewa dan takarar majalisar dokokin jihar Kano a karamar hukumar Rogo cikin jami'ar APC haka ma batun yake ga Alhaji Isiyaku Haruna Makoda wanda yace Allah saka roƙa kuma shine ya tabbatar da wannan alheri dan haka Allah da ya amsa musu shine zai ci gaba da zama gatan gandujiya da dukkanin ahalinta
Allah mu ne maka godiya da ka tabbatarwa da dakta a jihar Kano Katimul Islama kaja sinja kai Allah ya baka iko gabzawa Kano ayyuka na alkhairi birni da karkara wani abu ne wanda ai ba zaka diki mutun kana kuka ba tun kan ai zabe akwai wadanda suke cewa su ne suke yi anya Allah ya ba Ganduje ya ce an ce bai isa a bashi takardar zabe ba ayin ta kawo takardar zabe ta ba Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai aka ce takardar tsire ce ba za a rantsar da dakta ba aka zo aka yi bikin rantsuwa wanda ake cewa invitation aka bashi aka yi bikin rantsuwa a Indo Stadium kai sheda ne aka rantsar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje aka ce bai isa shiga gidan gwamnati ba yazo shiga gidan gwamnati yake aiki aka ce an yi kala za a kwace kujera za a kwace kujera yau gashi Allah cikin gudarinsa an yanke hukunci mai gaskiya ya samu gaskiyarsa duk abin da za a fada mun san Allah yayi Ganduje kuma Allah zai tsare Ganduje dawowan ma da Ganduje mulkin sa shekara hudu da izinin Allah ba ma bakin ciki duk wanda Allah zai bai Kano ya bashi
Alhaji Isiyaku Haruna Makoda kenan garkuwan sa'in bici sai dai kuma wasu daga cikin mabiya kwankwasiyar salon maganar dan Hausa nan suke rerawa wai yaro daina murna karanka ya kama zaki domin a cewar Ibrahim Ahmad Umar ba yau aka fara ba shari'a ta saba da tunanin masu karamin sani da Bahaushe kan ce kukumi
idan baka manta ba a kasar nan an yi kotu tribunal ta rurrusa da dama appeal court ta dawo da su barin baka misali Dino Malai tribunal ta rurrusa zaben sa a yanzu appeal court ta dawo da shi hayane da akai a Zamfara tribunal ta ce APC ta ci gaba da mulki appeal court ta rurrusa su idan ka dauko rotimi ameci tribunal ta rusa shi appeal court ta ce ya ci gaba saboda haka muna kyauta zato ya Allah ka zama gatan amba da jama'ar jihar Kano da kasa baki daya
su ma fa addu'o'in da suke yi kenan kuma har suka zo suka samu nasara baka jin nasu addu'o'in ne yafi karfi cewar su ne masu gaskiya
mu karbi ta mu Allah baya karbar addu'a wacce akai zalunci saboda haka ya Allah ka zama
kuma ba zaluncin akai ba fa gaskiyar akai
Allah ka zama gatan abba ai ba zaka tabbatar da gaskiya akai ba saboda haka jama'a su zama masu
kuma zaka tabbatar da rashin gaskiya akai
karfin ikon Allah Abba Kabir Yusuf zai karbi kujerarsa a appeal court ni ba lawyer bane amma dan uwa ban taba ganin shari'ar da sai da akai wata shida ana buga maimakon a ce ga hujja koi a ce wai an kore ta ba saboda haka a bisa magana ta lawyoyi mun dauka kara kuma Allah zai biya mana bukatun mu
dan har inda kuka dauka kara aka kara kore za ku gaskata wannan hukuncin da ba kenan
bin ikon Allah mai girma Abba Kabir Allah ya bai kujera za mu iya roƙan sa yayi masa koda commissioner ne amma in Allah ya da zamu karbi kujerar mu jama'a su kwantar da hankalin su mun yi appeal gaskiya za ta nuna gaskiya ce
Excellency Ibrahim Ahmad Umar dan kwankwasiya a jihar Kano shi ma kuma rufe bakin nasa ke da wuya maka karbi bakuncin shugaban kungiyar APC Media Forum Habibu Indabawa wanda ke cewa nasarar da suka samu a gwamnatin gandujiyar ba za su taba mantawa da algon chairman ba wato honorable Lamin Sani
yanda aka bashi chairman na committee na matasa ya zaga lungu da kauye birni da karkara ya tallata Dr. Abdullahi Umar Ganduje matasa suka karbi tallan nan suka kasa suka tsare 2019 suka tabbatar da an zabi Dr. Abdullahi Umar Ganduje wayansu suka yi fada da yin Allah suka tafi kotu kotun nan ta mako su ta tabbatar da abin da aka kasa aka tsare matasan nan da Sulaimin Sani suka je suka wayo da kai suka zaba shine zaben Allah kuma shine zaben al'ummar jihar Kano dan haka muna godiya ga dukkanin matasan jihar Kano a bisa wannan gudunmuwa da suka ba mu
wai ku adawa kuke yi da zuwa kotun da suka yi
ai zuwa kotu wanda dawan bai ga musu da abin da aka yi ba sai ya tafi kotu amma abin da muke so su yadda da kaddara su karbi kaddara su yadda
rashin yadda da kaddara in ma hakan din ne akan sa aka fara
ai abin da nake so nuna ma dan uwa wannan magana shine da suna ganin kamar ma su kawai za a dauko abawa yau kotun nan tace tabbatar zabe da nasarar zabe da ingancin zabe ya tabbata Kadimul Islam aka zaba yau da Dr. Lamin Sani Kawaji ka gode wa Allah gogurmayar da kai ta matasa da kaja aka fito aka kasa aka tsare to Allah ya tabbatar da gwamnatin Baba Ganduje da Abdullahi Umar Ganduje kuma sannan nake ƙara kira ga dukkanin al'ummar jihar Kano a ci gaba da bawa mai girma gwamna goyen baya domin tabbatar nasarar free education sannan kuma da karkara salamu alaikum da rungu karkal domin taken Baba Ganduje mai gada karkashin kasa mai gada mai hawa
Habibu Indabawa mai yangu-yangu shugaban kungiyar APC Media Forum a jihar Kano Anan kuma shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Madobi Alhaji Siraji Usman Kubarachi ya musanta cewa hukumar tsaro ta DSS ta tsare shi saboda zargin hannu dumu-dumu cikin badakalar wawure kudin ciyar da ɗaliban makarantun yankin da gwamnatin tarayya ke daukar nauyi. Shugaban jam'iyyar ya musanta zargin ne lokacin da ya ziyarci ɗakin labarai na Freedom Radio. Alhaji Usman Kubarachi bai gushe ba sai da ya ce bai yi laifin komai ba. Kuma zuwan sa ofishin hukumar tsaron ta DSS ya je ne kurum saboda ya wanke kansa daga kowane irin zargi.
Bana kareta cewar hukumar DSS ta gayyace ni tabbas ta gayyace ni naje kuma na kare kaina kuma na an wanke ni tas ni da kaina da kafan nan tawa na wanke kafata na je hukumar DSS nayi jawabi akan abinda ake tunani a kaina hakika ni dan kwamitin CRC ne na karamar hukumar Madobi amma ba taba gudanar da komai da ni a cikin wannan hukuma ba wanda duk iga sai yayi batanci zurgi na bai shawara ya tabbatar da abu da zai fada gaskiya zai fada idan babu duniya akwai lahira amma abin takeici wai aka ce wai an zo an kama mu muna ciki saka da mitin wannan ba gaskiya bane
Alhaji Siraji Usman Kubarachi shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Madobi
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shatima da Adam Suleiman Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a